haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 8 ga watan Maris din shekarar 2020. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum na 19 yayin da jami'an gwamnatin shugaba Trump suka ce suna faɗi tashin ganin an hanzarta samar da kayayyakin guje-gujen cutar coronavirus. A jiya sabar adadin waɗanda cutar ta harba a sassan rabin adadin jihohin Amurka ya haura zuwa 400. A baya-bayan nan jihohin Pennsylvania, Indiana, Minnesota da Nebraska suka bayyana mutane na farko da suka kamu da cutar yayin da Florida ta samu mutum biyu da suka mutu. Yayin wani taron manema labarai da yau kan ajiya asabar a fadar White House, sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma Alex Azar da kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna Stephen Harwin sun yi watsi da sukar da kwararru a fannin kiwon lafiya ke yi kan cewa an bata lokaci wajen samar da kayayyakin guje-gujen cutar inda aka wato idan aka kwatanta da matakan da kasashe irin su Korea ta Kudu da Jamus suka dauka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ci gaba da yin kira ga kasashe da su tashi tsaye.
We continue to call on countries to find, test, isolate.
Gaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa muna kira ga kasashe da su nemo su yi gwaji su kuma kebe waɗanda suka kamu da cutar tare da ba su kulawa a kuma bi diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da su.
Every contact.
Yanzu a jiya Asabar dai adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya ya haura 100,000 yayin da mutum kusan 3,500 suka mutu. To a Italiya kuwa hukumomi sun ba da tabbacin cewa shugaban jam'iyyar Democratic Party a ƙasar ya kamu da cutar ta coronavirus. Sannan wani jami'i a fadar Vatican shi ma ya harbu da cutar duk a birnin Rome. Kamuwar Nicola Zingaretti da cutar na zuwa ne yayin da al'umma kasar ta Italiya ke nuna fargabar gwamnati bata wato bata himmatu ba wajen daƙile yaduwar cutar a kasar a kuma daidai lokacin da adadin waɗanda ke mutuwa shi ma yake karuwa. A halin da ake ciki an garkame garuruwa 11 a arewacin Italiya yayin da ake kuma dakon gwamnati ta amince da wata doka da za ta bada damar a killace daukacin yankin da ake kira Lombardy da wasu larduna 11. Idan haka aka mance da dokar matakin rufe biranen zai shafi Milan da Venice inda za a hana mutane shiga ko fita daga cikin su har sai nan da ranar 3 ga watan Afrilu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Italiya ke ruwaitowa. Samar da daidaito tsakanin jinsunan maza da mata shine zai zamanto batun da za a fi mai da hankali a kai yayin da yau wato yayin da a yau za a fara bikin ranar mata ta duniya. Taken wannan shekara shine #H4Equal. Wato samar da daidaito a tsakanin kowa da kowa, samar da daidaito a tsakanin jinsuna da fagen siyasa da samun damar shiga kafafen yaɗa labarai da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren aiki na daga cikin muradin da wannan rana ta mata za ta fi mai da hankali a kansu. Kiyasi da ya nuna cewa mata su suke da kusan rabin adadin al'ummar duniya amma duk da haka sukan gaza samun wakilcin da ya kamace su musamman a fagen shugabanci kamar yadda wani rahoto da cibiyar bincike ta Global Gender Gap ya nuna. Ambassador Philip Carter shine shugaban Mid Hill Group, wata kungiya da ke bayar da shawarwari a kan al'amuran yau da kullun.
You can't ignore 50% of your population expected growth.
Yace babu yadda za a samu cigaba a fannonin tattalin arziki da harkokin yau da kullun da aka yi watsi da kashi 50 na al'ummar duniya.
In terms of economically, socially.
Sai dai rahoton ya ce lura da yadda al'amura ke gudana sai nan da sama da shekara 99 kafin a samu irin daidaiton da ake bukata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ake wa lakabi da UNHCR a takaice, ta kaddamar da wani asusun neman tallafin dala miliyan 621 domin tallafawa kusan ƴan gudun hijira miliyan 1 waɗanda suka tsere daga gidajensu a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo suke neman mafaka a ƙasashen da ke makwabtaka da su. Ita dai ƙasar ta Kongo ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar Afirka da ke fuskantar yanayi mafi muni dangane da halin da 'yan gudun hijira suka shiga. Andrew Mahechik shine kakakin hukumar ta UNHCR.
Tensions in the region have been rising since the.
Yace ana ci gaba da samun tashin hankula a yankunan kasar tun bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da wani farmaki a watan Disamba akan dakarun hadin gwiwa na ADF.
Allied Democratic Forces or ADF.
Mafi aksarin yan gurin hijirar da sun tsere ne zuwa Uganda wacce take rike da kalla mutum 100 sannan wasu dubbai sun tsallaka zuwa Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia da kuma Angola. Wani sabon rahoto da cibiyar tsare-tsare ta ASPI dake kasar Australia ta fitar ya yi gargadin cewa hukumomin Beijing suna tilastawa ƴan kabilar Uyghur marasa ranjaye yin ayyukan bauta a yankin Xinjiang na kasar China. Cibiyar wacce babu ruwanta da siyasa ta fitar da rahoton mai taken ana sayar da ƴan kabilar Uyghur ne a jiya.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu kammala tattaunawa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya dake jihar Kano wanda zai dora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata dangane da batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jarida. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawa
wani batu wanda yakan jaza ita kanta wannan rashin fahimta ko takaddama tsakanin ƴan jarida da jami'an tsaro shine wajen bayar da labari. Idan wani abu ya faru da ɗan jarida yake so ya iya sanar da al'umma misali ko wani abu na ausari ko na rashin jin daɗi wanda ya kai ga halaka rai misali zaka ga galibin lokuta jami'an tsaro suna rage waɗannan alƙalma da sannan kuma wato shi kansa bada bayanin akan me ya faru ma akan kai ruwa rana kafin ma su ƴan jarida su samu shi daga jami'an tsaro din.
To galibi abin da yake faruwa yanzu kamar in na fahimce ka a lokacin da aka dinga irin samun harhare daga wato masta da kayar baya wanda anan Kano a shekarun baya an samu irin wannan matsaloli ni din nan da ni an sha zuwa gurin da aka ce bomb ya tashi ko an yi wasu harbe-harbe ana gama yi mukan je muga sin din gurin da abin da ya faru muga kuma abin da ake kira casualties yawan mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata galibi zaka ga abinda shi dingani da ido ko kika gani wa idanka akwai lokacin da zaka shiga cikin wani yamutsin ka kirgagawa wakin da hannunka amma kaida aikin jarida ba zaka yi gaban kanka ba ka zo ka bada labarin sai ka bi ta hannun irin hukuma akwai kiyasi ko kuma bayani a hukumance na mutanen da suka rasa rayukansu akwai kuma wanda shi dingani da ido suke fada ƴan jarida ko dan jarida gani illa iyaka idan ka zo bada labarin yadda ake zaka faɗa abin da aka faɗa a hukumance mutane guda shida sun rasa rayukansu kamar yadda commissioner ƴan sanda ya bayyana wa manema labarin misali amma shi dingani da ido sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun fi mutum 50 to kaga wannan yakan fito da al'amarin illa iyaka su al'umma su ne wanda za su iya zama alƙalan kansu illa iyaka abin da ake so
a duk lokacin wasu lokutan ma zaka ga abinda ƴan jarida ke kokawa da shi ne wasu lokutan kafin ma a baka wannan alƙalma na mutum shida din ma sai an yi ji dadi
eh kware da gaske to kuma ka ga rashin bada bayani akan lokaci yayin da ka zo kana so ka bada labari kai abu ya faru editan ka a can headquarters ɗinka inda kake aika labari ko a talabijin ne ko a jarida ce ko a radio ne kana so ka bada labari ka san yadda duniya ta zama kamar a tafin hannu a yanzu kalubalen da ɗan jarida yake fuskanta da zaran an yi abu an dora a social media editan ka sai ya bugo maka mai tace labarai yace mun an ce abu kaza ya faru muna so ka aika mana da labarin to problem matsalar da ake fuskanta yayin da kuma aka samu jinkirin samun kiyasi daga hukuma din sai ka samu kanka a cikin tsaka mai
labari baya cika
illa iyaka waɗanda suka goge da aikin za su ce a lokacin da nake rubuta wannan rahoton ban samu cikakken kiyasi daga hukumomi ba na mutanen da suka rasa rayukansu sai dai shedin ganin da idan sun ce mutane a can ne suka rasa rayukansu
gogagu ne ke wannan da ba
eh wanda yake ya san makamin aiki eh gogagu saboda amma idan baka goge ba sai ka ce ai an tabbatar da mutuwar mutane 150 misali wanda kuma ba hukuma bace ta gaya maka shedin gani da idan ne suka gaya maka to haɗe ga nauni to hakan kuma sai ya kawo an samu rashin jituwa tsakanin kuma hukumomin da kai da ka aika wannan labari saboda haka sai dan jarida shi ma yayi taka tsantsan a cikin aikin sa ya bi ka'idar aikin domin shi ma ya samu kansa
to ai har yanzu dai akan wannan magana ma Bashir shine cewa a yayin da kake jira misali commissioner ɗan sanda ko hukumomin tsaro su gaya maka mutun shida nan da ka an ba mu misali dazu wato mun yi magana cewa sun abin yana zama jidali sai ka ci kwakwa duk da haka wato rashin bada bayanan
ba karamar matsala bace
eh
rashin bada bayani ga jami'in ga su jami'an da ya kamata su bada bayani abu ne wanda yake a kasashen da suka ci gaba a inda ake aikin jarida a kasashen duniya da yawa zaka ga hukumomin ne ma ke ta bin diddik suke bin cin dunin yan jarida su zo a ga musu abin da ake ciki amma sai ka rasa me yasa
wato I updating
din su eh updating din su eh knowledge din su a kifin din su posted abin da yake nufi a gaya musu lamari a gaya musu gaskiya al'amari zaka ga su a can kasashen da suka ci gaba din kokari ake hukumomin ma yan jaridun su zo a ce musu ga bayanin da ake so a yi musu sabanin kuma nan kai bayanin kake so a yi maka ana gugguce maka
ga bayanin da ka sani na da azhar yanzu al'asar ta yi
ku zo ga wani karin bayani to duk abin idan ana yin shi a doro na bayani da tabbatar da cewa duk abin da ya faru yan jarida na farko dai ba su sha wahala wajen gano gaskiyar lamari ba
wai ma Bashir ya zaka auna abin da kuke kira hold news koya labarai wato matsalar da yake jazawa tsakanin ko rashin jituwa tsakanin yan jarida da wato jami'an tsaro
to kaga idan aka ce akwai magana koya labari shi dan jarida dama labari kullun cikin farautar sa yake kamar mutum ne zo daji zai farauta kace masa ai namun dajin sun gudu babu su shi kuma wata kila ya tsaya daga gefe yana jin kukan zakuna yana jin kukan damusa yana jin kukan kuraye amma kuma an ce masa babu wanda dabba a cikin wannan daji
har da tsuntsaye ma
har da tsuntsaye to kaga ai ba zai yadda sincerity wato gaskiya ko kuma irin mutuncin wanda yake gaya masa gaskiyar wannan al'amari a dalilin haka in ya je buga labarin sai ya ce duk da shi jami'in da nemi mun bayani ya ce babu wata naman jeji a cikin dajin nan ni na ji wa kunne na kukan zakuna da kuraye da dukkan wata dabba mai hadarin gaske a cikin dajin to kaga wannan ne zai dora al'umma su gane a cikin mai bada labarin da wanda yake yadda a faɗi gaskiyar lamari wane ne bai wa al'umma adalci ba
kuma wannan sai ya zama cewa kaman kai masa riga malam masallaci ko kuma kai mai laifi
eh kuma shi ana sa tsarin a cikin tunaninsa sai ga kai masa laifi amma in aka ba abin yadda yake duk kullun abin da ake samu matsala a shi shine ba a sauka akan turba dan duk abin da aka ce yana da ka'ida ba abu ka'idar ba aka ce za a bi sai rai to ba za a samu sakamakon da ake nema ba
wace rawa hukumomi za su taka da koma mutanen gari da sauran masu ruwa da tsaki wurin ganin cewa misali an samu daidaito da fahimta tsakanin yan jarida da jami'an tsaro tunda ka ce dan juma ne da dan jummai
to al'umma za su yi amfani da wata dama wanda zamani ne ya zo da ita kuma tsarin mulki zo da su kafofin yada labaran nan da suke wanzuwa a cikin kasa ana kafa su ne domin biyan bukatar al'umma kuma duk abin da aka ce ana amfani da ra'ayin masu ruwa da tsaki ko ana neman ra'ayin masu ruwa da tsaki kafin a aiwatar ko a irin wannan tarurruka da ya kamata a ce ana shirya su domin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da yan jarida to ya kamata a saka al'umma ciki su ba da ra'ayinsu da gudunmuwarsu domin babu wani abu da za a cimma burinsa a tsari na irin tafiyar kasa a kowane fanni na dan adam ba tare da an nemi ra'ayin al'umma ba duk inda akai sako-sako da ra'ayin al'umma to za a ci tuwon babu me yadda ake so a ci wannan shine babban kalubalen da yake ake fuskanta kuma ya kamata jama'a masu ruwa da tsaki su fito su nuna cewa suna da haƙƙi a dukkan wani tsari da yake tafiya domin cigaban wannan kasa inda ana tarurrukan nan akai-akai domin a gyara irin waɗannan matsalolin sai an waye gari idan kaga jami'in tsaro kaga dan jarida kai in ka ce suna da rashin jituwa za su haɗu sai maka rudugu a kanka su nuna maka kuskurenka
to wai zai wannan abin da ka faɗa
al'umma ce al'umma za su yi mu kuma wanda muke wannan aikin ya kamata mu nuna wa junanmu duk lokacin da aka ce akwai wasu abubuwa waɗanda suke akwai matsaloli a kansu to ya kamata mu tsaya mu jawo hankalin junanmu a duk lokacin da muka zo wani majalisi a inda muka samu dama da waɗannan jami'an tsaro musamman manya waɗanda suke sun gugu sun yi ilimi suna da manyan makami mu nuna musu cewa mu da su a tsakanin aiki ba abokin gaba bane ba mu partners in progress ne abokan ci gaba ne idan aka dinga dabbuka irin wannan aniyar wata rana za a waye gari an samu wata sabuwar wayewa da al'umma za su ce yau ga dan sanda yau ga dan jarida ina
ma sauraro da wannan ne muka kawo muku karshen hirar da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen dan jarida a Najeriya dake jihar Kano sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na dandalin ɗan jarida yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da kuma wakilin mu daga jihar Kano Muhammad Ibrahim Kano da Julie Lagos Gresham da ta hada mana sauti ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
bawa insu ba su karanta komai haka ne mai kawo mutum yake tashi bai yi alola ba bai komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mai kawo na jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komai ba san shi
komai ake so ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum eko na ecowas shine aka ce sunan shi eko kudin na ecowas kuma ba wanda yake ko ta kasa ta kudin wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sanarren shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu duka na sabon shiri na tsaka goyar muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke anan shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai da ta eko zai ko haifar da kasashen zama ido
sunana Maimuna Ibrahim to a matsayina na ƴan ƙasa ko an ga kudi da aka ce za a yi ganin cewa shugabannin ba za su dauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kudi dinga in tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai mahimmanci wanda kowace ƙasa ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kudinka guda kowace ƙasa ta tana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kudi kenan mu dai goyen bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kudi
ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma gashi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kudin domin daga shekarar 2000 lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kudin iko dina akalla sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu mana da muke zance nan da ku an ce wai daga cikin watan Yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kudin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin African Development Bank na raye kasar Afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwacin da ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kudin eko din nan ta samo asali ne a wajajen shekarun 2000 lokacin da wasu kasashen Afirka ta yamma musamman mallakar Faransa a cancan da kenan sun suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kudi wanda zai mai gulmi wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da Benin da Burkina Faso da Guinea-Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da kuma Togo wanda kuma suka ce za su fito da kudin ne domin ya manye takardar kudin ta su ta sefa wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashen Afirka ta yamma da na tsakiya har guda 14 daga baya ne a lokacin da shugabannin kasashen Afirka din suka yi wani taro a Abuja a shekarar da ta gabata aka samu karin kasashe irin su Nigeria, Liberia da Ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kudi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka so mu zargin cewa shugaban Cote d'Ivoire dai Alassane Ouattara shine wannan abin zai fi amfana domin yana son ya amfani da magana domin moriyar kansa a siyasance da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can Cote d'Ivoire. To domin duba wannan lamarin ne wakilinmu ne mai sulmun mun barma zai kawo mana ci gaban muhawara da ya shiga tsakanin Abdul Idi da kuma Siraji Isa kan yadda suke ganin wannan lamarin din da kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da ke kara kawo shakku a cikin lamarin.
Siraji, ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden ECO a karkashin inuwar kungiyar EMOA a maimakon ECOWAS da ake ganin ainihin tun fil azal ita ce ke da wannan kudi?
Yawwa, wannan kudi masu na France CFA masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata ƴan kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kudi da duk irin tsarin da zasu azawa na kudin su zamanto suna da lambar kasashen mu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da ake ce ma France CFA a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kudi masu lambar sunayensu.
A yadda aka yi abin ba angulu da kan zabo ne ba a ce CFA kawai ta shuwa ta koma ECO kai tsaye.
A wannan lokaci ai ka gani ƴan wararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi. Wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissafi na kudi a dauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari. Shi yasa ka gani wannan magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abun kamar da a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi
kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
ware ta gaskiya duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari Alhaji Idi Abdu yayi magana ba ni a zaman a matsayina na diginki da dan sani kadan na wannan sani na
tattalin
arziki mu a lissafin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi ne sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi su ko ai kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumunto suna kasashe ne masu ƙarfi masu ƙarfin tattalin arziki
tsarin baya da illa ba a kan tattalin arziki
kowace kasa yo ba kasar Zimbabwe ba haka ba suka yi suka amshi kuɗi suka wanda suka sake ma kuɗin su suna suka sa mishi dolar Zimbabwe sai ka je da dolar Zimbabwe sai ka sai burodi wannan da ake sai da dala 40 sai ka sai shi a $10,000 $10,000 na kasar Zimbabwe ka mance da wannan aka yi ta abun ya koma kaman mawasan kara tunda baya ta yadda za a yi kasar in bata da ƙarfin tattalin arziki ya zamanto kuɗin suna da ƙarfi kuma a yanzu babu lahi kuɗi in ka diba ko kasashen turai babu kasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark in ka diba France sun bar France duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu kasa ɗaya ta kawar da take iya fuskantar shi sai an yi gungu sai an zo an yi taro ga baki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokacin ne kasashe suke iya samun abin da suke so suke iya fuskantar tahiyya mai gauga wannan tattalin arzikin duniya.
To amma wani kana zargin kamar akwai makirci na Faransa ta fiya
babu makirci ko wannan
da ke raba kawo nan kasashen yankin Afirka ta
yamma wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abin da suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Wa'annan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen France CFA. Mutanen da shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen France CFA za a ɗauka kuɗi masu sunan ECO. To tattalin arzikin namu ci da su sai mun raba da kasashe masu ƙwari wanda ya zamanto kuɗin ya zamanto suna biye da kuɗin manyan kasashe wanda yau gobe kuɗin bai yiwuwa kamar misali mai hannun jari yazo a cikin kasashen me yasa kudaden shi saman kudaden da ba su da gari saboda abunda abun yin shine gobe abubun da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kudin daraja su ta fadi kenan ka gani ya fadi shi kanshi kuma mu nan kanmu in kudin ba a jingina su da ba wannan kudin kamar euro sai ta yi abunda kake sai a jika 10 ya kuma kana sayin shi a jika 20 abunda ka saba sayin shi a jika 10 an ce ma a jika 20 zaka sayin shi saboda kudin daraja su ta fadi
kamar an bayyana cewa kungiyar ECOWAS ta fito ta yi sanarwa cewa wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta akai sa ba
a wannan ni ban shi ba watara yayi magana da sunan
Imowa
yayi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su mai shugabannin kasashe ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi huda albarkacin bakin shi sun san da akwai kaida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ada yanzu dai bayan dai sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tunda shi kadai ya shawa
ba garin kamar Macron ne ingiza shi yayi wannan abin saboda wata kila shi ya sa shirin tazarce gaba a kasar Cote d'Ivoire
ba ne ba
yana so a kama masa ya ci gaba
wannan ai lisahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lisahi na kudi ba dai bane ba wannan lisahi ne na tattalin arziki na kasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan biyu da yan kai aka yi ta wannan aiki akwai kwararri masana wanda suke ta wannan aiki su wa shugabannin kasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka ba su kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai da suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yayi angajen duka kasashe wannan na Imowa zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce ba su yarda ba tsari ne na tare akwai kirki misali
ana iya ta ni tana cikin wannan
duniya in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka in ga ba a yi magana da miyan ta ba ai da jiyar ne da ta yi magana wannan magana da ƴan hurhuda suke yi shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa digi gaskiya kamata a rika tsaye da mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda basu da kwarewa saman shi ba kamar wa'insu basu karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komai ba saman shi a sai da shi ya kamata
alaji ina so
okay
komai ake so ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum ai adalci eko na ECOWAS shine aka ce sunan shi eko kudin da ECOWAS kuma ba wanda ya ce ko wata ƙasa ta yi kuɗin ta ƙasashen ne suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kuɗin nasu sunan ECO kuma suka ce ECOM bai yada alaƙa da kuɗi ɗaya yana garkuwa da euro da dola da kuɗin China da kuɗin Japan
wato ya dogara da su kenan
ya dogara da wanga kuɗin haka aka tsaida shi haka ƙwararrun na ECOWAS suka tsaida shi kuma ina gayyata kanena ya tahi bisa city din ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi tace ECO ne na ECOWAS haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna bane aka sauya ma sifa aiki ne aka yi wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne san ran shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shugaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin shi wannan nazarin a hudu eko shugaban Niger
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri a madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraju Isa tare da shi wakilin namu su da Yemi Mumin Barma a Kenya mai Aliyu Mustafa Sakutu ne a Washington ke fata mun ba ku lafiya
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri